sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Talata 7 ga watan Afrilu shekarar 2020. Baba Yakub Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne shugaban jamhuriyar Niger Isufu Muhammadu yake cika shekaru 9 akan karagar mulkin kasar. Wasu 'yan kasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da kamun lodayin shugaban. Bayan haka za ku ji cewa wakilinmu a yankin kudu maso gabashin Najeriya Alfonso Okoro Igwe ya mana nazari akan matakan da jihohin yankin ke dauka na dakile yaduwar cutar coronavirus wacce ta addabi kasashen duniya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Niger, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Kasar India ta dage dokar hana shige da fice domin ba da damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro da shugaban Amurka Donald Trump ya nema. Maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin maganin da ke iya kawar da cutar coronavirus, ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba. Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a wani taron manema labarai na fadar White House a Washington cewa ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a wayar tarho a ƙarshen mako ne tabbatar da samar da maganin na hydroxychloroquine. Na ce, mun yaba da amincewa a shigo mana da maganin. Idan kuma har bai yadda da magungunan su fito ba, to ba matsala, amma ba shakka za a mai da martani. Shugaban Trump ya kira kwayoyi a matsayin muhimmin magani ga COVID-19. India tana ɗaya daga cikin manyan masu samar da magunguna a faɗin duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin bin adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban ƙungiyar IS na lardin Khorasan, wani sashi na babbar ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS. A wata sanarwa da ta fitar a jiya, ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin bin adama na ƙasa da ƙasa akan Aslam Faruqi, wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a lardin Kandahar. Faruqi, wanda sunansa na asali shine Abdullahi Orakzai, ya kasance shugaban ƙungiyar a watan Yuli na shekarar ta 2019. Ƙungiyar ta ɗauki alhakin hare-hare da dama da aka kai a Afghanistan da suka kashe fararen hula da dama. Ƙungiyar ta ce kama Faruqi wata dama ce ga hukumomin ƙasar Afghanistan domin su nuna cewa suna iya samar da adalci ga waɗanda laifukan yaƙi suka shafa. A yau Talata, Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci akan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar, yayin da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya a asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewar cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce matakin kafa dokar ta ɓaci a Tokyo da kuma wasu larduna shida ya biyo baya ne bayan buƙatar da ake da ita na kare lafiyar mutane a cikin wani yanayi da ke shafuwar rayukan mutane da tattalin arzikin ƙasar. Matakin na tsawon wata ɗaya zai baiwa jami'ai damar yin kira ga mutane da su zauna a gida, kuma ya zo ne tare da shirin tallafin gwamnati na kusan dala triliyan ɗaya. Ƙasar Burtaniya ta samu ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus, inda rahotanni suka nuna mutuwar mutane 600 a ranar Lahadi da kuma ƙarin wasu 400 a jiya Litinin. Ƙasar Amurka ta samu mutuwar mutane 11,000 lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta uku da tafi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar a duniya bayan Italiya da Spain. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayo wato Funke Akindele Bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta, yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a. Bayan kama su da aka yi, ma'auratan biyu sun gurfana a gaban kotu a jiya Litinin kan tuhumar taka dokar jihar Lagos, inda kuma aka umarce su da biyan kuɗin tara da kuma yin aikin hidimar al'umma na tsawon kwanaki 14. Asirin ma'auratan ya fara bayyana ne a ranar Asabar, lokacin da mijin Abdul Rashid Bello ya sanya hoton bidiyo na bikin a shafinsa na sada zumunta. An soki uwar gidansa na yin watsi da matakin da ita da kanta take bada kwarin gwiwa ga jama'a da sibi bayan da Najeriya ta haramta taron jama'a fiye da mutane 20 a garin Ruwa uku na sassauta yaduwar cutar ta coronavirus a watan da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya ta bayyana fiye da mutum 200 da suka kamu da cutar coronavirus kuma mutane 5 sun mutu daga cutar.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga Jamhuriyar Niger, inda a yau shugaban kasar ta Isufu Muhammadu yake cika shekaru 9 akan karagar mulki. Wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta a game da kamun ludayin shugaban. Wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jawabin da ya shafe mintoci sama da 60 yana yi wa jama'ar Niger albarkacin cikarsa shekaru 9 akan karagar mulki. Shugaba Isuhu ya bayyana cewa kasar ta samu ci gaba a fannoni da dama. Alhaji Asumana Muhammadu kusa ne a jam'iyyar PNDS mai mulki.
Ka ganin huskar ruwa cikin kashi 100 shugaban kasa ya yi 75. Kina 25 ne a saura ya gai. Ta fannin ilimi kalasoshi kalas an linka su uku. Ɗaya ministerkin education de base ma'aikaci 10,000 aka ɗauka wanda aka ba matrikil. Sannan an ɗauki yan kwantaragi aƙalla 50,000. Mayyan asibiti da aka yi ƙasar Nijar ɗin wanda mutane ke tiya turai wurinsu aƙalla akwai guda uku da aka gina mita ta ce. Sannan a ce asibitoci na gundumomi ɗaiɗaiɗai ko ba a yi ba an yi shi yadda 46.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a game da kamun ludayin shugaban. Domin a cewar Annabo Sumaila, wani kusa a kawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR, ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci.
Shekara 9 da iya mulki. Mumga abin da barkatawa yau kan yi karkara gani menene Isu ya zo yi a ƙasar karkara wanda yau 'yan karkara za su zo su gode mishi. Akwai mutane da kullun dare da rana sun tashi kuka ne suke. Ana kuka babu ci, babu sha, babu kyakkyawar rayuwa, gashi ruwa babu, gashi wuta babu, to gashi hanyoyi babu. To saboda Allah wanga mutumin ya huto ya ce ya makasa aiki.
Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiyya ta ƙara girkuwa a tsawon shekaru 9 na gwamnatinsa. Abinda ke baiwa 'yan kasar damar morar 'yancin bayyana ra'ayoyi ko faɗin albarkacin baki. Sai dai wani jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa ba haka zancen yake ba.
Ka san akwai ɗan jarida wanda aka haifa da Niger, yayi karatun shi a Niger, duka komin shi a Niger yayi, saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga ƙasar Niger, aka ce dan Mali ne, shi malin ma bai sani ba. Na biyu, akwai abukan mu biyar yau wanda suke gidan kansu ɗan warar hula mai lahaninsu. Sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara. Ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan ƙasar Niger akwai demokarasiya.
Da yake mai da martani akan waɗannan bayanai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake.
Tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban ƙasa, babu ɗan siyasa guda da a gidan kasu wanda aka kama saboda huskar siyasa. An yi itafaki. Babu ɗan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama ga gidan kasu. Ana zancen ƙungiyoyin warar hula. 'Yan warar hulan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka ƙone kasuwa, aka ɓata dukiyar al'umma, bayan kuma an ce masu su dakata.
Yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru 9 na mulkin shugaba Isu Muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece kuce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta Renaissance da masu kare manufofinta.
Ba a taɓa samun ta'asa wadda aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki. Shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro ₦1,700,000 aka yi ta'asa, kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane, ba a so a kai abin gaban shari'a.
Ana bincike ba a ƙare ba, kawai mutane dan suna sada wata manufa sai su hito su ci a'a mutane na a kai su gidan kasu a liƙe.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan.
Ni ba be bari na ji dadi ba, uban na za yaron zamani ke damu da shi ba, be kai shi makaranta ba, aure yake ta yi da haifuwa kuma wannan rayuwa tana kawo damuwa ubanninmu ku daina wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da shaba baba ne gani nan ban da kaya baba ne nan na sauka da inda ka baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da shaba baba ne gani nan ban da kaya baba ne nan na sauka da inda ka baba ne nayi kwace da saka baba ne
da fata an shakata da wannan wakar. Wakilin a yankin kudu maso gabashin Najeriya Alfonso Zokore Igwe ya mana nazari akan matakai da jihohin yankin suke dauka da dakile yaduwar cutar coronavirus da ta addabi kasashen duniya. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Gwamnatin jihar Anambra ta rufe gadar Neja da aka fi sani da Second Niger Bridge a garin Anacha a ranar Litinin da ta wuce a yunkurin inganta matakan dakile shigowar cutar coronavirus a jihar. Anata matakin kuma gwamnatin jihar Abia ta ce ta sayo fiye da ababen rufe fuska 5,000 da ake rabarwa ma'aikatan kiwon lafiya kamar yadda gwamnan jihar Dr. Okezie Bazu ya sanar a safiyar Laraba inda ya alkawarin samarwa tsofi da marasa galihu kayan abinci. Ya kara da cewa gwamnati za ta hukunta duk wanda aka kama yana sayar da kayan abinci ko man fetur ko magunguna fiye da yadda aka saba. To ko ya lamarin yake a jihar Ebonyi da wasu sassa na yankin kudu maso gabas.
Sunana Alhaji Haladu Ismail mai ba mu gwamnati shawara ta harkar tsaro da kuma fulani makiyaya. Gaskiya a jiharmu, jihar Ebonyi, gwamnan garinmu ya dau mataki sosai na yunkurin dakile wannan cutar da suke damunmu, wato coronavirus ko kuma COVID-19. Ya yi kokarin dakile ta hanyar daɗe boda na shigowa da fita, amma ya bar kayan abinci inda za shigo da kayan abinci da kaman mai man fetur ko kuma gas ko kuma building material zuwa shi za a shigo da shi, amma inda mutum zai shigo passenger an dakile saboda ana tsoron kada waɗanda suke da shi a wani jihar su shigo mana da shi, kamar inda aka samu case din mutum biyu a jihar Enugu wato makwabciyarmu. Wannan ya sa ya yi kokarin dakile wato tsakanin jihar da jihar Ebonyi. Dan muna da bandiri da mu da Abia, muna da bandiri da mu da Cross River, muna da bandiri da mu da Benue, dukkan an rurrufe bodojin nan. Sannan kuma a masallatai da coci wajen addini duka ya sa an rufe. Ya ce duk wani taro da ya wuce taron mutum 50 ba a buƙatar sa.
A halin yanzu dai a jihar Ebonyi mutane suna nan suna bin wayannan dokokin.
Gaba ɗaya mutane suna bin dokokin nan. Domin inda muke tunani ma da dan samu targaɗa shine wato shugabannin addini, kuma shugabannin addini sun yi ta wa'azi sun gamsu da magana, wallahi an rufe ko ina ba matsala, kowa na bin doka da oda lafiya hankali a kwance.
Sunana Awwal Yusuf, the CEO and the publisher of Pyramid Newspaper. halin da ake ciki dai ana cikin halin tartar bankuna ba sa shiguwa ta dadi
kasuwanni ba sa shiguwa
a Enugu kenan kasuwanni ba sa shiguwa ta dadi idan zaka je banki yanzu kai minti 30 40 ka fito wallahi shi kai minti ya kai awa 2 ko zuwa 4 kafin ka samu fukowa
amma dokokin mutane suna bi koko
suna bi 100% shi yasa akai ake shan wahala yanzu talakawun mu suna cikin wani inna haula'i wallahi yanzu laborerin da suke muke da su yanzu wallahi ba su je aiki ba ba yanda za su samu abin da su da za su ci shine kukan su shagunan garke gabaki daya garke okunanu ti an rufe su do an yankan shanu saboda masu cin shanu sai yanzu na tashi na kawo ziyara da bayan na kawo ziyara sai na tsallako bangaren da
ka kawo ziyara a kasa ko dai a mota ka taho
a mota na to a mota ta na to na faka na shigo gate din na shigo
wato jami'an tsaro ba sa tsare mutane ba sa hana tafiyar mutane da mota
a za a tsare ka da mota idan an tsare ka da mota in taka ce ta kan gaba ta kasuwa ba za a testin dinka za a sa maka wannan computer nan a testin dinka in baka da komai za a ce ka ci gaba amma idan kana da komai za a dauke ka aje ka gefe a tura ka daji wannan gidan da ake kira gidan da gidan ajiya isolation center kenan za a kai ka kuma isolation center din manazir ci wurin cikin mutum biyu da aka ce sun samu da wannan cutar ta coronavirus da na biya wurin naje na ga wata mata tana ta surutu tana ce ita lafiya ta kalo an zo ajiye ta a wurin ba ta ga dalilin da yasa aka ajiye ta a wurin ba shine sai nace a to na yi kokari in samu tattauna da ita Allah bai bani iko ba sun hana ni shiga
ni da Garba Talle mutumin Hadawa Bauchi State wanda mazaunin Asia inda nan Abba gaskiya a yanayi na wannan cuta na coronavirus da aka tazo bangare especially mu a nan cikin garin Abba gaskiya mu an dan sawo da takura sosai abubuwa su ya zo ya tsaya yawa kuma ga abubuwa na yanayi na abinci sai sayan su ake ta yi yayi tsada komai da komai ya nemi ya tushe gabaki daya especially mu talakawa masu neman abin da za mu ci a bakin mu yau da gobe wallahi an shiga takura sosai wallahi yanda ga yanayi na motoci yanzu Port Harcourt da ta riga ta tsaye da komai da komai komi ya tsaya
idan na fahimce ka sosai motoci ba su tafiya ne kuma mutane ba su zuwa kasuwa ko dai ya
wallahi motoci ba su tafiya mutane ba zuwa kasuwa komai ya nemi ya tsaya ba amma sa takunkumi a jihar ba amma komai ya tsaya wallahi
shi abincin kuna samu kuna ci
eh to ya kai ya inda da kana ci so uku yanzu dole zaka samu so biyu ko so ɗaya da rabi abin duniya ne ya tsaya tun ma kafin a sa takura komai na kasuwa ya tsaya komai na harkoki ya tsaya yanzu ga can alayi mototin wa obiban nan akwai wanda ya samu kusan sati guda bai shiga Port Harcourt ba wanda za su fito sun gagara fitowa inda daman can ne center business din namu wanda komai zai iya shigowa Abba an samu takura sosai wallahi kuma mu nan kuma gashi dai mu da cutar nan kan babu ita kuma babu alamunta kamar mu nan yanzu a kasuwar albasa da mu da manyan mu gaskiya muna neman taimako wanda kamata a ce mu an lura da mu an taimaka mana inda yanzu a haka yanzu a yau yanda nake gaya maka mototin da suka shigo namu na yan albasa nan da nan albasar ma kusan wawanta ake yi amma kuma ba farashi gaskiya muna neman tallafi a hukuma ta especially ita ta ajiyatin da mu a wajen ta muke
a halin yanzu dai a halin da muke ciki mu dai yanzu muna nan a unguwar mu inda muke kusan da yake na wurin kasuwancin mu ne kuma na wurin kwanan mu ne kuma haka ba to mu dai muna gaskiya kasuwancin muna ci a gudu sai dai da yake rashin da aka saka sai daga zirga ta shigo a gari da sauransu ya sa mutane yanzu ba sa fitowa da yawa irin hakan gaskiya ba jama'a da yawa to kuma kasuwancin tunda aka sa wannan duk dan kasuwa wala dole abin ya sabe shi ko na ce maka in bai shayin ba gaskiya na faɗa maka ko na faɗa ba gaskiya ba in don shama tunda wannan abun ba wai a jihar Ibo bane ba kadai ko kuma a ce Najeriya abu ne wanda ya shafi duk duniya to ka ga ne saboda haka gaskiya abin sai dai mu ci Allah shi tawo kamun ga Allah Allah ka mana karshe shi da alkhairi shi muke fata alfasar ka ji ko
ana an gwan naku kuna nan kuna bin wayannan dokokin
gaskiya gurgudo muna bin dokokin don dai ka san yanayin ungon mu da yake amma muna a ciki ne yanzu don wannan gate ma da ka sani muna rufe shi mu muna a ciki ne muna kulle wannan gate ka san wannan gate kamar shine matsayin shago namu tantun da shaguna muke da su lalle dai muna da yin ungwa ana rufe shi gaskiya
to ya batun musabaha
da kamar yadda ka san muna zama kusa da juna nisan takanin mu da sauran jama'a fito da safe mara dinka fito kana ba ku ka gaza da mutane to yanzu gaskiya a bada abin nan
kariyan ba mu yawan kuha da mutanen mu gaskiya sai dan ka zo ka daga waje wa lokacin assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam shikenan gaskiya muna kwatantawa sannan kuma akwai ruwa da wannan maganin da sabulu wanda an ka sayo wanda ake wanke hannu to already muna wanke hannaye mu kusan so biyar ko shi amma duk da haka still akwai ruwa wanda mun kage duk lokaci za mu je ka je ka wanke hannu ka safa wannan abu
daga bisani dai an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta kokari wajen isar wa al'ummar kasar sauki bisa halin zaman cikin daka da ake yanzu
na farko sun yana ban kawo ni mutumin Kano ne ga local government ga marigayan shawai mazaunin Okigun Kudu Imo State yawa na farko har zan bawa gwamnatin Najeriya ta gaggauta kawo gudunmawa ta bawa talakawa sakamakon wannan matsalolin da suke faruwa mune talakawa muna jin kulkin talakawa ina har ba ta gaggauta ka ta mutunta ba wallahi matsala za ta yi afuwa na gida wata ba ta kasna ni ba abinda za a ce ne mana wahala sannan ba mu talaka zai bi sai da lalima abinda zai ci babu da hana kuma hana abinda zai ci
kai ba ka ganin cewa an killace mutane saboda a kare su daga kamuwa daga ita wannan cutar
to ai mun fito kala bi wannan ta manya ce to fike kaga duk wannan ba uban su bane na farko mun ya kada ka duba ni kana kana yanzu ne ka san an yi mutuwa a nan cikin ko kije imo ne ko ba illa la ilaha illa Allah wannan ba gwamnati ta shawara ta gaggauta ba wa talaka ake muku halin da ake ciki mu muka sanya muke ciki mu talaka yau saboda haka akai ni maganin ke ga maka a yanzu hakan nan wasu baka da abin da sai da dare ga yara kanana ga matan aure ga wani kuma kai ke lalimu wa ake ciki ga marayu sun yawa ga talauci yayi yawa kiji aga abba jama'a ta taimako in ana so kin ji za ta gida a dauki taimako a ba ku wa da kun da yake ba hanya yake ki amma da zai yi
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Nigeria
to madalla a gaida Alfonso Okoro Igwe har yau dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni daga jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
daidai lokacin da wasannin kwallon kafa da kiraya ma'abuta wasannin tamola a nashirar afirka ke cikin yanayin motar da aka ajiye a fakin masu sha'awar abin a janguriyar Niger na cewa abin ba daɗi
gaskiya abinda kowa ya sani ne kirce farta shahid duniya ya ta tsaye da harkar kwallo a duniya baki ɗaya kuma ya kasance dole ne kuma sai dai a yi haƙuri duk da dai su ma suna fuskantar asara da ta rashin wasannin tunda mu ba mu ga komai ba susu mahi mujan asara sai dai a yi haƙuri in Allah ya sa abin ya zo da sauki na sa an ci gaba da harkar kwallon duk da dai wajen su Ispaniya da wajen su France abu ne mai wuya da su Italy abu ne mai wuya su koma championa amma dai muna da yakin insha Allah ligin champion ita za a yi kokari a kare ta lalle mu harkar sport da muna yanci da harkar wasanni muna bibiyar su na lahiyar Turai da na Afirka da na kasashen mu an ce an tsere komai da komai to lalle cuta alloba alloba ce abinda zamu yi fata dai Allah ubangiji ka karshen wanga abin Allah ubangiji ka mana sauki a cigaba da yin shi maimakon a tsaye da yin shi lalle wannan kuma ba ce 100% muka samu duka ƙasa ta duniya
sai dai ba duk aka taru aka zama daya ba domin waɗansu waɗanda ba su sha'awar abin na cewa oho
to assalamu alaikum ni dai sunana Adamu ne harkar kwallon kafa yanzu dai da ci wannan ya sauko mana yanzu sai dai mutane su hakuri amma ko wace ku wace da ake yi yanzu dai mun yi wajen kwana 10 sa wani abu ko mu same shi ba mu huta dai da kuwa wani zage-zage da wani kuramiya duka mun huta yanzu dai muna roƙon Allah dai Allah ya dauke mana dai ciwon nan ko dan mu ne gaskiya a ci gaba da saidawa haka nan
sunana Abdulhamid sai da wasannin kwallon kafa da dukkan dai wasanni na matasa da dai sauransu to ai an tsaya sune saboda dalili na wannan cutar da ta shigo to kaga shi an ce cutar ta zo kaga abinda da muhimmanci shi ake dibi ba wanda bai da muhimmanci ba
wasannin kwallon kafa a nahiyar Turai dauko daga na kasashe daban-daban zuwa na kofin club din nahiyar ta Turai duk sun tsaya sanadiyar ci gaba da shawagin kwayoyin cutar coronavirus ko kuma COVID-19 ko COVID-19 da ya dauki hankulan al'ummomin duniya a halin yanzu shi ko club din kasar Turkiya na Fenerbahce na zawarcin tsohon kocin Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa, wanda ya taba zama kocin kasar ta Faransa cewa da Laurent Blanc, kamar yanda mujallar Turkiya Photo Match ta wallafa a yau Talata. Club din na Fenerbahce ya rabu da tsohon kocin sa Ersun Yanal ana gab da fadawa a cikin matsalar coronavirus ko COVID-19 ko COVID-19 da duniya ta abka a halin yanzu. Ita ko kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na kasar Ingila ko Birtaniya ta bada kyautar euro 566,000 kwatankwacin sefa irin waɗanda ake kashewa a jamhuriyar Nijar, miliyan 373 da jikka 253 da dala 160 batan mashidda, domin a ci gaba da yaki da wannan cutar ta coronavirus ko kuma COVID-19 ko COVID-19 a Faransance. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bada sanarwa a yau Talata da yamma game da sabon zargin da kotun kasar Amurka ta sake yi game da bada shirye-shiryen wasannin kofin duniya na kwallon kafa na shekara 2018 da ya wakana kasar Rasha, wanda kasar Faransa ta lashe, da na shekara ta 2022 da zai wakana kasar Qatar, inda kotun ta kasar Amurka ta yi zawarci a wannan lokaci na shirya waɗannan wasannin ba tare samun biyan bukata ba. Kuma tun wannan lokaci kasar take kokarin ta huce takeicinta ga dukkan waɗanda take zargi suna da hannu wajen hana ta shirya wasannin. Ita dai kotun ta kasar ta zargi waɗansu daga cikin manya-manyan kusoshin kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA ta wannan lokaci waɗanda ke jefa ƙuri'a da hana mata damar shirya waɗannan wasannin, saboda a cewar kotun tana zargin su da ambasu na goro, abinda da dama daga cikin su suka musanta. To ita dai hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce za ta baiwa kotun ta kasar Amurka haɗin kai domin a gudanar da bincike na kokop gano dukkan waɗanda ke da hannu a cikin waɗannan lamuran. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da ya kawo mana labaran wasanni, yanzu kan ga Hadiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Baba, a takaice dai, kasar India ta dage dokar hana shige da fice domin ba da damar fita da magungunan zazzabin cizon sauro. Shugaban Amurka Donald Trump ya nema maganin hydroxychloroquine ya jawo hankalin mutane a matsayin magani da kan iya kawar da cutar coronavirus, ko da yake ba a kai ga samun tabbacin zai iya kawar da cutar ba. Kungiyar kare haƙƙin bin adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin Afghanistan da ta sanya tuhumar aikata laifukan yaƙi akan shugaban kungiyar IS na lardin Khorasan, wani sashi na babbar kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addini ta IS. A wata sanarwa da ta fitar a jiya, kungiyar ta Human Rights Watch ta ce wajibi ne Afghanistan ta gudanar da shari'ar bisa adalci kuma daidai da tanadin dokokin kare haƙƙin bin adama na ƙasa da ƙasa akan Aslam Faruqi, wanda aka kama shi kwana biyu da suka gabata a ladar Kandahar. A yau Talata, Japan ta ba da sanarwar dokar ta ɓaci akan annobar coronavirus a wasu yankunan ƙasar, yayin da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson yake ci gaba da zaman jinya asibiti dalilin kamuwa da cutar ta COVID-19. Jami'an Amurka suna ganin alamun cewa cutar ta fara raguwa a wasu sassan ƙasar. Wata kotu a Najeriya ta umarci 'yar wasan kwaikwayon Funke Akindele Bello da ta gudanar da aikin hidimar al'umma bayan da ta amsa laifin taka dokar hana fita ta hanyar shirya bikin ranar haihuwar mijinta, yayin da kuma a gefe guda take campaign din muhimmancin killacewa a gida ga jama'a.
To masu sauraro, baki daya abinda ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan dare Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwana lafiya, Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.